Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu kodayaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Juma'a 7 ga watan Oktoba. Matsalar tsaro ta fara mutukar shafar harkar noma a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar.
Yankin namu na Difa yana cikin yaki tukuru dangance da ƴan mutanen nan, ƴan Boko Haram suna kama da matsala a cikin ƙasa.
Za kuma ku ji cewa jam'iyyar adawa ta PDP ta maka jam'iyyar APC mai mulki a kotun Kaduna, ko kuma me yasa? Za ku ji wannan uku biyo mu. Za kuma a ji ƙarshen fashin bakin siyasar Amurka da ambasada Bagudu Harsi ya fara a shirinmu na rana. Kuma kamar yadda aka sani, yau Juma'a ce, don haka bayan labaran duniya da kuma rahotanni za mu buɗe layukanmu don ku masu saurare ku bayyana ra'ayoyinku kan batun da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce 2-2-2-5-2-6-5-5. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin dakarun Jamhuriyar Nijar da aka kashe a wani hari da wasu yan bindiga suka kai ya haura zuwa 26, bayan da wasu sojojin hudu suka cika a yau Juma'a, cewar hukumomin kasar. Wasu mutane dauke da makamai ne waɗanda ake zargin mayaka ne na masu tsaurin ra'ayin addini suka farma sansanin yan gudun hijira da ke Tizalit, wanda ke dauke da yan kasar Mali kusan 4,000 a jihar Tawa da misalin karfe 2 na yamma a gogon yankin. Wannan jarida da ke zaune a yankin ya ga sashen Hausa na muryar Amurka cewa maharan sun isa wurin ne a cikin wasu motoci kira pickup, inda daga baya suka kai harin na bazata akan dakarun da ke tsaron sansanin yan gudun hijirar. Nan take dai sojojin kasar na wato ta Jamhuriyar Nijar su 22 suka mutu, yayin kuma da wasu hudu suka cika a yau Juma'a saboda tsananin raunukan da suka ji a lokacin harin. Prime Minister kasar Brijin Rafini ya kwatanta harin a matsayin wani babban rashi ga dakarun Nijar da ma kasar baki daya. Maharan sun sace akalla motoci uku, biyu daga hannun dakarun kasar, ɗaya kuma daga hannun wani farar hula, kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka faɗa. Shi dai wannan sansanin yan gudun hijiran na da tazarar kilomita 80 daga Nijar zuwa kan iyakarta da Mali.
Mahaukaciyar guguwar nan ta Mati, wacce yanzu ake wa lakabi da Dodoniya, ta farma yankin gabar tekun gabashin Florida da ke Amurka. Tuni dai guguwar ta halaka ɗaruruwan mutane a yankin Karibiya, ciki har da wasu mutane 300 da ta kashe a ƙasar Haiti. Ko da yake ya zuwa yanzu an maida ƙarfin guguwar zuwa mataki na uku, yayin da take tafiyar kilomita 100 a cikin sa'a guda a lokacin da ta isa gabar tekun gabashin jihar Florida. Akalla mutane miliyan 2 aka baiwa umurnin su fice daga gidajensu, inda gwamnan jihar Rick Scott ya gargadi al'ummar yankin da guguwar za ta shafa. Fiye da mutane 240,000 ne ke zaune batu babu hasken wutar lantarki, yayin da guguwar ta tunkari gabar tekun Florida. Kuma ana tunanin adadin zai haura yayin da guguwar ta nufi arewacin jihar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya lashe kyautar Nobel ta zaman lafiya ta shekarar 2016 a yau Juma'a, saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasar ke yi da 'yan tawaye, wanda aka kwashi sama da shekaru 50 ana yi. Shugaban na Colombia tare da madugun 'yan tawayen ƙungiyar FARC Timoleon Jimenez, wanda aka fi sani da Timoshenko, sun rataba hannu akan wani shirin zaman lafiya a watan da ya gabata, lamarin da ya kawo ƙarshen rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba a yankin Latin America. Kachi Kalman ita ce shugabar kwamitin da ke bada wannan kyauta.
The Norwegian Nobel Committee emphasizes the importance of the fact that President Santos is now.
Kwamitin da ke shirya bada kyautar ya nanata muhimmancin cewa shugaba Santos yana gayyatar duk masu ruwa da tsaki da su saka hannu a wannan tattaunawar zaman lafiya. hasali ma waɗanda ke adawa da wannan matsaya da aka cimma sun amince da tattaunawar. Kwamitin ya ƙara da cewa kin amincewa da wasu suka yi da shirin zaman lafiyar suna adawa ne da wani sashen matsayar da aka cimma ba wai shirin zaman lafiyar ba.
‘Yan sanda a Turkiya sun cafke wani mamban ƙungiyar PKK ta Kurdawa, wanda ake zargin yana da hannu a harin bom ɗin da aka kai a kusa da ofishin ‘yan sanda a jiya Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na Turkiya ya rawaito cewa ‘yan sanda suna riƙe da wasu mutane shida, waɗanda ake zargi suna da hannu a harin wanda ya jikkata mutane goma. An dai cafke mutumin ne a garin Aksari, mai tazarar kilomita 700 daga birnin Istanbul, yayin da yake tafiya a wata mota tare da wasu mutane biyu, inda aka same shi da wata takardar shaida ta bogi. Ne aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda baya ga kashe-kashen jama'a, ‘yan bindigar Boko Haram sun haddasa cikas ga batun jigilar taki da sauran kayan aikin gona a yankin Difa. Sulemi Mummuni Barma gare ka.
Noman tattasai a kewayen tafkin Chadi da kogin Komadugu ita ce hanyar da akasarin mazaunan yankin Difa ke dogaro da ita domin samun kuɗaɗen shiga, abin da ya sa ake ɗaukar wannan sana'a a matsayin ƙashin gadon bayan tattalin arzikin wannan yanki, wanne ya yi fice wajen wadatar da ƙasar Nijar da tattasai, sai dai sakamakon taɓarɓarewar al'amuran tsaro a yankin na Difa. Wata matsala ta fara kunno kai kamar yadda ɗan majalisar dokoki mai wakiltar al'ummar ta Difa Bulu Mamadu ya koka a kai.
Kuma masala minene yau jama'a suna cikin wahala na su saye tati zamani wanda da shi za a yi aikin tattasai da mai man fetur da shi aka zuba ma injin ya bada ruwa gonake su samu ruwa nasu. Al'ummar da suke cikin Difa duk mu abinda bayan Allah abinda muke dogara sai tattasai, aikin tattasai shi ne, in aikin da muka rasa to kenan Difa za mu shiga wani hali ne.
A cewar ɗan majalisar ya sanar da Prime Minister Birjira Fini abubuwan da ke wakana a yankin nasa, kuma yana da niyyar gabatar da maganar a gaban majalisar dokokin ƙasa.
An bude session wannan abun ba mu shi daren shi ba, na gaya ma Prime Minister ce ce zai gani, to zai gani a gani da maza don noman tattasai a cikin sati biyu yana ya lalace gaba daya.
Daga farkon shekarar 2015 kawo yau, yankin Difa ya huskanci munanan hare-haren kungiyar Boko Haram, abin da ya haddasa mutuwar dimbin mutane tare da tilastawa dubban jama'a ƙaura daga mazauninsu, lamarin da ya sa gwamnatin Nijar kafa dokar taɓaci. Matakin da ake ganin shine ke dalilin rashin samun cikakken sukunin kai da kawo ga jama'ar yankin. Hamidu CD4D na jagorantar kungiyar kulawa da rayuwa.
Muna mun san cewa yankin namu na Difa yana cikin yaki tukuru dangance da ‘yan mutanen nan ‘yan Boko Haram suna kawo matsala a cikin ƙasa, don saboda mun san in babu wannan aikin halaka ta samu ga mutane.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma a gaida Suleiman, sai kuma Najeriya, inda jam'iyyar PDP ta adawa ta kai jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kaduna kotu saboda rashin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi. Ga wakilin Isa Lawal Ikara da cigaban rahoton.
Honorable Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna.
Gwamnan jihar Kaduna kamin zaɓe ya ce da an zaɓe shi wata uku ya nisa ya gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi. Aka nada kantamomi bayan zaben shi, aka ba su wata uku, wata shida, aka sake nada wasu, jizatun lokacin wa'adin sai kare yanzu kuma aka ce an kara musu wata shida. Ana zaluntan gwamnatocin ƙananan hukumomi, shi yasa aka ki yin zaben nan nasu.
Amma me kuke so kotu nan ta yi?
Kotu muna so na farko dai wannan wa'adin da suke nemi a kara musu a soki. Na biyu, gwamnatin jihar Kaduna ta gaggauta gudanar da zabe.
Sai dai fa jam'iyyar mai mulki ta APC ta ce duk da ke ba ta da hannu wajen shirya wannan zabe, amma kokari ake na tabbatar da an yi ingantaccen zabe. Honorable Salisu Aliyu Tanko Sono shine mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna.
A farko abin da nake so mutane su gane shine hukumar take da hurumin shirya wannan zabe ita ce hukumar zabe mai zaman kanta.
Amma ana magana sai ta ga kudin da za ta gudanar da zaben ko.
To wannan kuma shine babban abu. Idan kana da matar ce maka za ta je anguwa, amma tana buƙatar naira 10 kai kuma kana naira 3 ko dai ta daga tafiyan ko kuma ta tafi da babu kuɗin
kuɗi kenan rashin kuɗi hana zaben nan
to duk wanda zai ka faɗa ni ba zan iya faɗa ka ba
amma PDP suna cewa dardar kuke ku ƴan jam'iyyar gwamnati cewa an ambata zaben nan ma dai ba wani tasiri za ku yi ba
wato wannan maganar bai canza da mutumin da zaka je ka same shi uban shi ya rasu ya fito yana maka waƙan shata ba ka san akwai zautuwa
za a yi zaben nan
zabe za a yi na gaskiya in Allah ya so yarda
shi kuwa mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan Nisan ta gwamna Malam Nasu Erufa'in jihar Kaduna yayi game da dukkanin wani yunkuri na dakatar da yin zabe a jihar ta Kaduna.
Gwamnan jihar Kaduna a shirye yake a yi zaben kananan hukumomi amma abin da muke son mutane su gane shine gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna hakki ne na hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna.
Isa Lolikara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Da dan mutan Ikara to kamar yadda aka sani dai siyasar Amurka na da tasiri a fadin duniya dan haka dazu tsohon jakada kuma tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ambasada Bagudu Hirsi ya fara manna fashin bakin siyasar ta Amurka wanda zai karasa yanzu inda zai dora daga inda yake ansa tambayar da nayi cewa ko akwai wata alaka tsakanin siyasar Amurka da ta Najeriya sai ya ce
sai da mamman doki kai ma ka sani mun doki sare siyasan su ne to amma ka san sukan fito ne su fadi zahirin gaskiya kuma akan gaskiyan su sukan tsaya amma ka san namu akwai dan munafunci a ciki akwai dan zamba a ciki
to akwai ta yadda zaka kwatanta gwamnatin Najeriya mai ci da gwamnatin Amurka akwai alaka
kai ma ka san a wannan gwamnatin da muke ciki yanzu shi president Buhari kowa ya sani yana da nufi mai kyau akan Najeriya kowa ya san da wannan to muna fatan dai wanda suke aiki a karkashin sa za su bashi goyon bayan da zai iya cika wannan nufi na alheri ga mutanen Najeriya duka
to ko da yake wasu na ganin matsalar tattalin arziki ba ga Najeriya kawai take ba har ma ga kasashe irin su Saudiya da suke da dumbin arzikin man fetur ta yadda suka rarrage wasu abubuwa da suka tsara za su yi wasu na ganin kamata yi a ce gwamnatin Najeriya ta yanzu duk da ake mata wannan uzurin kamata yi ta yi sassauci ma talaka baka ganin haka ne
to kafin OPEC sun yi zama kwanakin baya sun gaggara brashin mai da sauransu. President Buhari ya faɗa kwanakin nan zai duba yadda zai tallafa wa jama'a duka. Yanzu ma da nake magana da kai akwai gayyata da majalisa suka masa zai zo ina jin ko mako mai zuwa ya tsaya gabansu ya gaya musu irin hanyoyin da ya ɗauka don ya gyara tattalin arzikin ƙasar nan. Talaka shi ma ya samu jin daɗi.
Ambasada Bagudu Hirsi ke fashin baki kan siyasar Amurka da alakarta da ta Najeriya. To an jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Amma kafin nan ga sahabo.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Ok. To da alamar ga wani malami daga Kaduna garin gwamna waki kan layi.
To wani ɗalibi ne Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To mai suna muna jinka.
Yawwa ni ra'ayina shine akan wani kuduri da naji an kai majalisa na cewa a daidaita maza da mata a wajen rabon gado. To ya kamata 'yan majalisar nan su dinga duba kundin tsarin mulkin Najeriya. Lalle ya ba da dama ga kowa ya addinin da ya ga dama, kuma addinin nan ai ita ce da sharuɗanta. To saboda haka wannan ƙudurin da aka kawo ba za ta taɓa yin amfani ba, za kuma ta yi tasiri ba. Illa ma in aka ce za a yi amfani da ita, to gaskiya za ta iya haddasa rashin jituwa tsakanin su ɗan majalisar da kuma jama'an da suke wakilta.
To, da fatan ita hukuma ta saurari wannan shawara ta ka. Bari mu kada nasarawa, wake kan layi.
To, kuna tare da Rufa'i daga Kakan Zaria a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
To,
ra'ayina da zan fara a yau Juma'a da kuke ba mu damar faɗi albarkacin bakin mu. To, zan yi kira ga gwamnan jihar Nasarawa, to Alhaji Umar Danko Almasura, bisa ga hanyar da ya tafi daga Nasarawa zuwa Kisi. Saboda Allah, gaskiya wannan hanya ta lalace. Akwai ramuka waɗanda suke haddasa hatsura, musamman ma nan kusa da babban sallan nan, akwai inda aka samu hatsari har aka rasa rai mutane 17. A gaskiya muna fata kiran mu zai kai ga gwamnatin jihar Nasarawa. Nagode sashin Hausa na BOA.
To, da fatan gwamnatin jihar Nasarawa ta saurare ka. Bari mu koma jihar Kaduna mu kada Zaria. Wake kan layi.
Sunana Altine daga sabon garin Zaria.
To, Malam Altine, gare ka.
Daga sabon garin Zaria.
Muna jin ka.
To, ni ra'ayina a nan shine, ina son mai girma shugaban ƙasa ya duba halin da talaka su. Tsakani da Allah, mutane suna kwana ba ki waɗansu kuma ba sha, kuma ga halin da ke kuma kullum sai da na kamu yi hakuri, masu lokacin samun wani hakuri zai ƙare ba. To, assalamu alaikum.
To, da fatan hukuma ta ji ka kuma za ta ɗau mataki kamar yadda ta yi alƙawari. Bari mu je mu Lere. Wake kan layi a Lere.
A sarkin hawa ne.
To, baka hau da kyau ba kenan ga layin ka ya kaɗe. To, kamar yadda muka ce yau, kofa buɗe take ga masu ra'ayoyi kan wasu muhimman batutuwa da suke ganin za su yi wato suna da muhimmanci ga su kansu da ma al'ummar Najeriya baki ɗaya. To, ga wani akan layi, muna jinka.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ni ne Lawan Abubakar Musa, sakataren ayyuka a nan kwanan Shagari.
To, Malam, muna jinka.
Yawa, to, ni yanzu ra'ayina game da shugaban ƙasa Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka a kan gwamnatinsa, ayyukan da yake mana alheri, Allah ya tabbatar mana da shi. Wato, ƙasar nan tana buƙatar addu'a, ko mu talakawa mu muna jin daɗin yadda canji yake samuwa, Ubangiji Allah ya taimake mu.
To, mun gode.
Wannan canji da muka samu, Ubangiji Allah ya taimaka mun sake samu, yadda muka samu damuna mai albarka, abinci ya samu, ya sa 'yan kasuwa su ba da haɗin kai, abinci a kai ga hannun talakawa, a taimakawa sha'anin taimaka a ƙasar nan.
To, mun gode da wannan shawara taka da addu'a. Bari mu kada jihar Kebbi. Wake kan layi. To, Malam na Kebbi, wake kan layi a Kebbi. To, kamar yadda muka ce yau, kofa buɗe take ga duk wani mai. To, Kebbi dai har yanzu, wake kan layi.
Ni ne Abdullahi Manzuma.
To, muna jinka.
To, abinda ne a ra'ayina, ni dai na son a ce dama shugaban ƙasar jihar Muhammadu Buhari, muna da wani abin ga wani hurumi wanda yake muna son noma, an rufe shi ba a ba dai a yi noma.
Muna jinka.
Shi ne an nawo ra'ayi, don Allah ya taimaka a buɗa mana shi mu yi noma, wani ganduna nan na ibi zuwa fannin.
To, mun gode da wannan ra'ayi na. Kamar mu je mu Jigawa. Wake kan layi a Jigawa.
Ni ne Alhaji Abdulrazak. Alhaji Abdulrazak daga Megatari.
To, muna sauraron ka.
Da Allah, a giyayen majalisa akan cewa sa daidaita da raba gado da namiji da mace, to kana ta ba hukunci Allah. Da Allah, a yi hakuri akan wannan magana, a giya maku. Shi magana da nake son fada kawai.
To, da fatan sun ji ka. Bari mu je mu Gombe. Wake kan layi a Gombe.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jin ka.
Sunana Ali Oyeyu daga Jan Gargari, ƙaramar hukumar Yarmatu Leba, jihar Gombe.
Allah ya baban suna, muna jin ka.
To, alhamdulillahi, ina ma Janar Muhammadu Buhari fatan alheri. Sannan kuma ina addu'a Ubangiji Allah ba mu zaman lafiya, kuma Allah ba mu kaka mai albarka. sannan ra'ayina ina kira ga shugabanni su kira su kafa doka game da talaka masu sayar da amfani. Kada a biye ma tsadar amfani a sayar da amfani kuma a koma wahalar da aka sha ta baya, kuma a koma ta gaba kuma tafiyar da aka sha.
To,
hello?
Eh, muna jinka.
Yawwa, shawara ta ke nan ranka daidai, ayi ma a ja kunnen talakawa da Allah a rage sayar da amfanin gona.
To, da fatan talakawa sun saurari ka, bari mu kada Kaduna. Wake kallayi? Wake kallayi a Kaduna? Malam na Kaduna, kana jin mu?
Yau, ina ji.
To, ka daga murya, muna jin ka. To, da alamar dai layinka akwai matsala, kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take. To, bari mu je mu Jigawa. Wake kallayi a Jigawa?
Daga Musa Uwale ne, sarkin guragun, sarkin ringin si.
To, kai ma dai layinka ya samu matsala. To, bari mu je mu Hadeja. Wake kallayi a Hadeja? Wake kallayi a Hadeja? To, layukan dai da matsala ga dukkanin alamu a daidai wannan lokacin. To, kamar yadda muka ce, to bari mu koma Kaduna. Wake kallayi a Kaduna?
Salamu alaikum, sunana Isiyaka Aliyu da Badara Shagar da sannan Kaduna.
To, muna jinka.
To, ni ra'ayina yau ina so akwai alƙawarin da aka mana lokacin campaign. Sanatan Kaduna ta tsaki a yi alƙawarin cewa duk abin da aka ba su zai zo ya rika gaya mana, yana gaya mana yadda za a gudanar da abubuwan da ake samowa daga Abuja. To, mu har yanzu ba mu je a yi bayani ba, shi ne muke so da Allah ya kamata a ce a ɗan fara wannan bayanin, saboda muna ganin yanzu an zo zango na ƙarshe ne na wannan shekara.
To, da fatan an ji za a yi kuma wannan bayani. Bari mu kaɗa Sakkwaton Shehu. Malam na Sakkwato, muna jinka.
Salamu alaikum, Sanusi Illela.
To, Malam Sanusi, muna jinka.
Ku haɗa ma gwamnatin Najeriya ya yi shi'a ta halatta ga gwamnatin Najeriya bali su harabta ta.
To, da fatan sun ji wannan bayani naka. Bari mu je mu Nasarawa.
Sunana Dr. Ladan.
To, Dr. Ladan.
Wannan malamai na lafiya.
Muna jinka.
Yawa, ina alƙali street number 40. Ina kira ga al'umma ne.
To, da alamar layin kama da matsala, bari mu koma Kaduna. Wake kallaye a Kaduna?
A sunana Abdullahi Lala Sira, tashar mota kawo Kaduna a Najeriya.
To, muna jinka.
A to, ni ma zan yi lokaci ne akan wani dan majalisa da ya magana cewa yana da kyau a raba gado daidai tsakanin mace da miji. To, kaga akwai wani dan jam'iyyar adawa yana cewa NAPC su suka yi wannan maganganu, kuma dan PDP shi ya kawo wannan magana a majalisa. To, yana da kyau dai su tsaya su duba ainihin duka addinan namu ba su kawo ko ne akwai tsarin da ya na ainihin yanda za a raba wannan gado. To, saboda haka ƴan majalisun su tsaya su natsu su duba su gani abin.
To, da fatan za a yi gyarar da ya dace. To, bari mu je Katsina. To, layin Katsina ma ya katse. To, kamar yadda muka ce yau fa kofa buɗe take, sai dai kuma daga dukkan alamu muna samun matsala. To, bari mu je mu Taraba. Wake kallaya a Taraba?
Usman Abubakar.
To, Malam Usman, muna jinka.
Wallahi, mu kuma kawai bayyana ra'ayina akan magana Halima Jumrau, waye ne zai kawo ya mai mana gurbinta ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed ya zama maraya muke gani.
To, ai, kullum suna ma tare ta waya da wasu kafofin sadarwa daban-daban, watakila bai zama maraya ba kamar yadda kake tsammani. To,
ayya, to shi kenan, Allah ya kawo mana da nayi gurbinta.
To, amin amin. To, mun gode ma dukkaninku saboda gudunmuwa da kuka bayar ta fannoni daban-daban na wannan wato wannan filin. da fatan za ku ci gaba da kasancewa. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan jakadiyar Amurka a ƙasar Nepal, Alaina Tablet, ta gana da Ms. Sahari Maya Fatal domin yin bankwana da 'yan gudun hijirar daga ƙasar Bhutan, wacce ita ce ta 90,000 da za ta samu damar zama a Amurka. Ms. Fatal da 'ya'yanta guda hudu sun bar Nepal a ranar 21 ga watan Satumba domin fara sabuwar rayuwa a jihar New Hampshire da ke kudu maso gabashin Amurka. Jakadiyar Tablet ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na 'yan ƙasar Bhutan da ke Beldangi a Jaffa satin da ya wuce, inda ta tattauna akan shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijirar daga Bhutan, wanda an kusa kammala shi. A wani biki da aka yi a ofishin jakadancin Amurka, Ms. Fatal ta bayyana burinta na samun sabbin dama gare ta da kuma 'ya'yanta a Amurka bayan kwashe shekaru 20 a sansanin 'yan gudun hijira. Paul Newton, babban jami'in kula da 'yan gudun hijira da 'yan cirani ta ƙasa da ƙasa, wacce ake kira IOM a taƙaice, tare da Kevin Allen, wakilin kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar, tare da jakadiyar Tablet, dukkansu sun haɗu wajen bankwana da Mr. Tal. Adadin 'yan gudun hijira na Bhutan waɗanda aka sama wa matsuguni a wasu ƙasashen ya kai 500,000. Cikin wannan adadi, 90,000 sun samu wuri ne a Amurka. A shekarar 2007 ne Amurka, tare da haɗin gwiwar gwamnatin Nepal da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar IOM mai kula da muradun 'yan gudun hijira da 'yan cirani, da kuma gwamnatocin Austria, Canada, Netherlands, New Zealand, Norway da Ingila, suka fara shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijirar na Bhutan waɗanda suke gabashin Nepal. Jakadiyar Tablet ta ce gwamnati da al'ummar Nepal sun kasance masu masaukin baki na ƙwarai na tsawon shekaru, yayin da shirin samar da matsuguni ga 'yan gudun hijira na Bhutan yana cikin tsari mafi nasara da za a iya tunawa da shi a tarihi, inji Jakadiyar Tablet. Duk da haka, babban shirin samar da matsugunin ya kusa zuwa ƙarshe, amma hukumomin ƙasa da ƙasa suna ci gaba da kira ga gwamnatin ƙasar Bhutan da ta maida waɗanda suke so su koma gida cikin 'yan gudun hijirar, domin samar da mafita mai ɗorewa ga waɗanda suka rage a Nepal zai ci gaba da kasancewa al'amari mai sarƙaƙiya. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Adadin dakarun jamhuriyar Nijar da aka kashe a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai ya haura zuwa 26, bayan da wasu sojoji hudu suka cika a yau Juma'a, cewar hukumomin ƙasar. Wasu mutane ɗauke da makamai ne waɗanda ake zargin mayaƙa ne na masu tsatsauran rayin addini suka farma sansanin 'yan gudun hijira da ke Tizalit, wanda ke ɗauke da 'yan ƙasar Mali kusan 4,000 a Jatawa da misalin ƙarfe 2 na yamma agogon yankin. Wannan jarida da ke zaune a yankin ya ga sashen Hausa na murya Amurka cewa maharan sun isa wurin ne a cikin wasu motoci kira pickup, inda daga baya suka kai harin na bazata akan dakarun da ke tsaron sansanin 'yan gudun hijirar. Nan take dai sojojin ƙasar su 22 suka mutu, yayin kuma da wasu hudu suka cika a yau Juma'a saboda tsananin raunukan da suka ji a lokacin harin. Mahaukacin guguwar nan ta mafi wacce yanzu ake wa lakabi da dudanniya ta farma yankin gabar tekun gabashin Florida da ke nan Amurka. Tunda guguwar ta halaka ɗaruruwan mutane a yankin Caribbean, ciki har da wasu mutane 300 da ta kashe a ƙasar Haiti. Ko da yake zuwa yanzu an maida ƙarfin matakin guguwar zuwa mataki na uku, yayin da take tafiya kilomita 100 cikin sa'a guda a lokacin da ta isa gabar tekun gabashin jihar ta Florida.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin ya sallama da ku, ina saki miƙa godiya ta da bangajiya ga waɗanda suka je ta'aziyya da kuma jana'izar marigayiya Maryam Iliya Gidaɗu Sambo, matar ƙaninmu Iliya Gidaɗu Sambo, da aka yi wato bayan sujjada da addu'a a majami'ar Ikwa unguwar Rafin Zurfi da ke garin Bauchi ranar Lahadin da ta gabata, da kuma waɗanda suka je daga baya. Da fatan kowa ya koma gida lafiya, wato Allah kuma ya saka da alheri. Yanzu Amadu Mahmud Lalo da ya taya ni da Julie Restoration, wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Carl Stalin, ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.